Écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a 24 ga watan Maris. To a ci gaba da bullo da hanyoyi daban-daban na amfani da tsaftataccen makamashi a kasar Ghana. An shirya wani sha'ani na faɗakar da masu ruwa da tsaki kan muhimmancin amfani da iskar gas a maimakon itace da gawayi. To sai dai wasu su na cewa
ni kuma gaskiya na su aiki da gawayi don gas na ina yusu shaka mai sauraro man zan bar shi akan fitamani na tsoro ban san yanda zan lokin aje kana ka aje yaro zai mudda she gas na ya tafita waran duka akwai tsoro.
A Najeriya kuma bayan gobara ta yi ta barkewa a wurare da dama na jihar Borno, hukumomi sun bayyana matakan da za su dauka don rage radadi. Kamar kowace ranar Juma'a da hantsi, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Za kuma aji nasihar malamai albarkacin watan azumi, amma yanzu a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Tun daga watan Janairu, sojojin Ukraine 65 ke wani horo na musamman a sansanin sojan Fort Sill da ke jihar Oklahoma a nan Amurka don su iya sarrafa na'urar kariyar makami mai linzami ta Patriot. Ana sa ran dakaran za su kammala horon a wannan watan da Maris su kuma koma Ukraine domin fara aiki da na'urar. Bisa la'akari da mahimmancin wannan horo, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta haramta ɗaukar hotunan sojojin. Kuma ta ki barin muryar Amurka ta bayyana sunayensu, amma wakilin muryar Amurka Ostap Yaresh ya kai ziyara sansanin na Fort Sill don ya shaida horon da dakaran ke yi. A cikin sojojin maza da mata na Ukraine da suka je Oklahoma, mafi karancin shekaru a cikinsu shine 19, mafi yawan shekaru kuma 67. A cikin makonni 10 da suka gabata, ta amfani da wani shiri da Pentagon ta tsara wanda ke ba su horo a kalla sa'o'i 10 a rana kwanaki 6 a mako guda, ya sa sun yi aiki don kwarewa wajen sarrafa na'urar ta Patriot. Iran za ta iya sarrafa isasshen sinadarin fissile don kera bomb din nukiliya a kasa da makonni 2, kuma za ta iya kera makaman nukiliya a cikin watanni, a cewar babban jami'in sojan Amurka. Da yake magana da 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Alhamis, babban hafsan hafsoshin sojan kasar Janar Mark Miley ya faɗa wa 'yan majalisar cewa Amurka ta kudura aniyar hana Iran kera makaman nukiliya. Miley ya ƙara da cewa, mu sojojin Amurka mun tsara matakai da yawa da jagororin kasar za su iya ɗauka idan Iran ta yanke shawarar kera makaman nukiliya ko kuma lokacin da za ta yi hakan. Kalaman Mali dai sun je daidai da na mataimakin sakataren tsaron Amurka Colin Carl a watan da ya gabata. Carl ya shaida wa 'yan majalisar cewa zai dauki Iran kusan kwanaki 12 ta sarrafa isasshen man da za ta iya amfani da shi don kera makamin nukiliya idan ta so yin hakan. A jiya Alhamis, mai shigar da kara na birnin New York ya yi watsi da bukatar da 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Republican suka gabatar a kan ya mika takardun da ke da alaka da binciken da ya yi a kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump game da biyan dala 130,000 a matsayin tushiyar baki ga wata 'yar fina-finan batsa gabanin zaben shekarar 2016 game da ikirarin da ta yi na cewa Trump ya neme ta. A farkon wannan makon ne, ofishin mai shigar da karar na gundumar Manhattan, Alvin Bragg, ya caccaki bukatar da shugabannin kwamitoci uku a majalisar wakilai suka gabatar a matsayin katsalandan a kan ikon jihar New York, wanda yin hakan ya sabawa doka. 'Yan majalisar uku, Jim Jordan da James Comer da Brian Steele, sun kira binciken da Bragg ya yi a kan Trump zalunci wajen amfani da ikon gabatar da kara irin wanda ba a taba gani ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida muryar Dauda. kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu je kasar Ghana inda aka shirya wani sha'ani na fadakarwa kan muhimmancin amfani da tsaftataccen makamashi don kare muhalli a maimakon itace da gawayi waɗanda amfani da su kan kai ga illa ga muhallin daga birnin Accra ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton
shirin da aka gudanar a tashar taxin din Tamale ya samu halartar direbobi ɗan tirida matan kasuwa da dai sauran jama'a bangare ne na shirin wayi kan jama'a akan bukatar da ke akwai na yin amfani da iskar gas din LPG don maye garbin yin amfani da makamashi da sai lalle an sassare itatuwa a yi gawayi da kuma samun kiraruwar sauta manager sadarwar MPA Mr. Muhammad Abdul Qudus ya ce campaign na nufatar samun kashi 50 na gas ne don rage barazana ga muhalli sa'annan kuma ya ce ya fi sauki
LPG again has been identified to be more safer it has been identified to be more cleaner it has been identified to be more faster
ya ce an kuma gane LPG ya fi kariya da tsafta ya fi sauri wurin dafuwa don haka akwai bukatar mu wayewa mutanen mu kai su samu fahimta su karɓi LPG a matsayin makamashi da ya fi dacewa ba dai a nan gido ke saka ba bari mu ji abin da ba su amfani da makamashi wurin dafuwa ke faɗi
sunana Sadiya Isaka daga Bukko eh gawayi na da different saboda gawayi anytime kai ka same shi ko ya kare kana kan girkin ka amma gas dai ko ya kai baka yi ka same shi kan abincin ka bai nuna ba tukunna yasa gawayi yana da muhimmanci fiya ga gas
Abu Yusuf ni kuma gaskiya dai na fi aiki da gawayi don gas na ina Yusuf sha kamar sauroma nan zan bar shi akan fita manin na suru ban san yanda zan duke aje kana ka aje yaro zai musga she gas na ya ta fita waran duka akwai suru so she sa ne saboda lamarin wannan ni ban damu da tun gas ba gawayi don gas yau haka ba shi cikin gari ba shi nan kusa in kana bidan gas shi da ka ce bayan gari to ka samu a kafili maka
Yusuf gawayi abin da yasa yafi sauki cikin lamarin rayuwa don in ka duba yau haka da ka kewaya kauyukan mu wani shi ka samu ice yanzu yin gawayi bai da wuya amma gas kuma balle arewancin mu shi an doki silinda dibiya kan lori aje da shi kauye ko wani wuri aje a fill gas in ga wahalan dauka ga wahalan kawowa ga ba da sako although gaskiya yin gawayi dai yana bata muna cikin abin ga angonnin mu don ice ice da zai ba mu fresh air wani ne duka ce zamanin an yayyanke su an maida su gawayi amma gas dai yafi abin ga yafi gawayi saurin aiki
kakakin ma'aikatar kwana-kwana na kasa a jihar Arewaci ADO 2 Baba Hudu shawara ya bayar cewar jama'a su rinka tattalin tukunyar gas din su a hankali
part of our country we use the motorbike to transport the cylinder
ya ce a bangaren nan namu mun fi amfani da babura wurin dauko salanda din nan don haka a ajiye shi a kwancina da hatsari in yayi kusa da adjust pipe din baburan ita dai NPA cewa ta yi ta mika wa hukuma ta yin an rage wasu harajoji na gas don rage tsadar sa ga jama'a Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To a gaida Ridwan yanzu kuma ga muryar da kashi na biyu na labaran duniya.
Kurdawa mazauna wani gari da ke arewa maso yammacin Syria sun shafe kwanaki uku suna zanga-zanga biyo bayan kisan farar hula hudu da kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Turkiya suka yi a yankunan da suke rike da su. A ranar 20 ga watan Maris ne al'ummar garin Jindiris da ke arewa maso yammacin Syria suka taru don bikin shigar sabuwar shekara ta Kurdawa da aka fi sani da Nowruz amma wasu dauke da makamai da ke da alaka da rundunar sojan Syria ta SNA suka bude musu wuta inda suka kashe farar hula hudu tare da jikkata akalla wasu su biyu a cewar kafofin yada labaran kasar da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke birnin New York ta ce mutanen hudu da aka kashe yan gida daya ne. Jindiris dai wani yanki ne na gundumar Afrin wanda ya fada a karkashin ikon sojojin Turkiya da kuma kungiyoyin Syria da ke samun goyon bayan Turkiyar bayan wani gagarumin farmakin soja da aka kai akan dakarun Kurdawa a watan Maris na shekarar 2018. Prime Minister Kasar Habasha Abiy Ahmed ya nada kakakin dakarun TPLF na Tigray a matsayin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadi a yankin arewacin kasar. A jiya Alhamis ne ofishin Prime Minister ya sanar da nadin gate cheerida ta shafin Twitter. Gwamnatin wucin gadin dai za ta ci gaba da aiki har sai an gudanar da zabuka a yankin. Yarjejeniyar zaman lafiya da bangarorin biyu da ke fada suka rattabawa hannu a cikin watan Nuwamban bara ta dakatar da rikicin kuma dakarun Tigray sun mika manyan makaman su ga gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayyar kasar ta dawo da muhimman ayyuka a yankin ta kuma bude hanyoyin kai agajin jin kai.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je jihar Barnan Najeriya inda aka yi ta fama da tashe-tashen gobara wanda don haka hukumomi ke ta bayanin abin da za su yi don rage radadi. Haruna Dauda gare ka.
A cikin makonni uku da suka gabata ne dai aka dinga samun gobara a kasuwanni daban-daban har guda uku da kuma dai daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ke jihar Borno da ya haifar da dimbin asaran dukiyoyi masu dimbin yawa. A cikin makonni uku ne aka dinga samun tashin waɗannan gobara da ya haɗa babban kasuwar Litinin wanda kuma iya cewa kasuwar ƙasa da ƙasa ce wanda yan kasuwa ke zuwa daga ƙasashen ƙetare da kuma wasu makwabtan jihohi da kuma samun tashin wata goba a wasu kasuwanni guda biyu da suka haɗa da kasuwar garin biyu da kuma wata kasuwa a cikin garin Maiduguri da ake kira kasuwar Custom ko kuma kasuwar Gamboru da kuma wasu konewar manya-manyan shago a unguwar Gumari da dukkaninsu suka tafka mummunan asara da kuma sansanin yan gudun hijira da ke garin Mangulo da ya kone wasu yan kwalmasin su kurmus. Tun dai gwamnatin jihar Borno ta ce tana ɗaukan mataki da ganin cewa ta kare harkar irin wannan iftila'i nan gaba ta hanyar samar da ma'aikatan kwana-kwana da kuma ƙwararrun ma'aikata a ƙananan hukumomin da ke jihar Borno da kuma unguwanni da ke cikin garin Maiduguri. Kare kwamishinan harkokin yaɗa labarai da al'adun cikin gidan na jihar Borno Honorable Babakur Abba Jatau da ƙarin bayani dangane da irin matakin da gwamnatin jihar Borno ke ɗauka.
Da matakin da aka ɗauka shine na babban kasuwa ta Monday Market da ke cikin birnin Maiduguri. Wannan kinima an fara kira shi bayan da haka kuma an fara tallafi na kayayyakin masrufi da kuma yan kudade ga wayanda suka idirahin ya shafe su. Gwamnatin jihar Borno da jagoran cin Professor Babakana Umar Azurum da farkon fari ya fitar da naira biliyan biyu wannan akan aji a sake gina ta kuma a ga yadda za a tallafa ma wayanda wannan itilafi din ya shafe su. Baya ga haka kuma ka kaura da yawa da yayi ba kauran da yaji kuma yana kan cikawa bai ma sai a wajen yan kasuwan kawai ba ya wuce haifatan kwana-kwana ta fire brigade na Borno ya ba ma jinta da kuma irin ta dokar da kai da jami'an kashe wuta ko na kwana-kwana da suka yi. To amma shi gwamnati a kawai kuma duk wani kayan da ake bukata a samu a shafi a kashe gobara a cikin sa'o'i kaɗan duk gwamnati a kawai zai bayar.
Idan ka duba za ka ga kamar ana samun irin wannan aukun gobara ba ma a cikin Maiduguri kaɗai ba har an ce kamar lokacin zaɓen da ya gabata an samu wannan tashin gobara wani IDP kam haka da sauransu. Kamar yana ɗaya daga cikin matakin da za ku ɗauka wajen ƙara irin ma'aikata da suke aiki a wannan kwana-kwanan saboda samu yawaitar wannan ma'aikata.
Yanzu gwamnati ta riga ta yi alƙawari cewa za ta ɗauke su aiki kuma insha Allah ba zai wuce ba.
Din cewa mai girma gwamnati ya kafa kwamiti wanda za su binciki afkuwar wannan gobara musamman ma na kasuwar Litinin. A halin yanzu an samu sakamakon wannan bincike da aka gudanar har yanzu ya haɗa kan cike binciken su kaga wannan abu a gama cikin kuraku ba na kudu ba. Kaga na mutum ba ce ba kafa ba sai aka samu a wajaje kuma guda da biyu hakan nan. To kaga dole ne wannan kwamitin za ta fafa da aiki.
Kwamishinan yaɗa labarai da al'adun cikin gida na jihar Borno kenan Honorable Babakur Abba Jatau ke bayani game da irin matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka don kare aukuwar gobara da aka dinga samu a kasuwanni daban-daban da ke faɗin jihar. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Yana
Masu sauraro albishirinku.
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku, tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar
Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuwa lokaci ne da zan koma gefe guda, Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali akan yadda matsalar dumamar yanayi take shafar mata a daidai lokacin da aka yi bikin ranar mata ta duniya a cikin wannan makon. Kana aka kebe makon gabaki daya domin baiwa al'amuran da suka shafi mata muhimmanci. A wata hirar da na yi da shugabar kungiyar Arewa Women Initiative for Climate Change a WIFCA, Alawiya Baba Musa, wacce take kokarin ganin cewa al'umma musamman ma mata sun ba da gudunmawa wajen shawo kan matsalar gurɓata muhalli, ta gano wasu mata da fatara take tilasta musu sanya lafiyarsu cikin haɗari duk da cewa sun san illar abin da suke aikatawa.
Gidaje da yawa har suna amfani da shi wannan itace da kuma gawayi. Bayan wannan abin da ya ja hankalinmu muka ƙara fada da bincike shine an samu wata unguwa da suke amfani da gutsattsarin robobi, yara suke kwaso su suke kawo su cikin gidaje har ake sai da su naira 20 naira 50 suke amfani da shi a matsayin makamashi. Wasu suna amfani da shi su zuba shi a cikin ice saboda idan suka zuba shi wuta ta fita shi, sannan itacen da ya kamata su kona yana zama kadan maimakon a sai ice na naira 50 da zai maka girki, to ko da ice naira 20 kika zuba shi wannan abu na ayafa tunda ai roba ce nan da nan wuta za ta yi ta ci. Akwai gidajen da muka samu su ba sa ma sayen ice, kawai iya wannan roba suke samu suke watsawa a cikin murhu sai su girki da su. Sai zama ne shi wannan wutar hayakin yana zama bakikirin, sai muka auna iskar duk gidajen da suke amfani da ita wannan ayafa, sai zama na iskar da suke shaka tana dauke da su wa'annan sinadarai masu cutarwa. To bayan su kuma akwai wasu sinadaran da su kuma zaki ga suna cutarwa sosai ga lafiya da jikin dan adam. Muka tambaye su sai suka ce ai akwai mata da su ya zama na su kuma sana'ar su ce su suna zuwa, yara kanana suna zuwa su samu robobi da ledoji da taya da su takalma duk su kai musu sai su kona su, idan suka kona su suka narke sai su dinga kwasan su da zafin su sun narke su dinga mulmula su suna tsoma a cikin ruwan sanyi. Duk da zamu iya cewa kin ga kamar su ma suna taimakawa gurin rage datti ne a cikin mali ta hanyar sarrafa shi ita wannan robobin ana mai da ita wani abu, to amma kuma aka duba wani bangaren zaki ga cutarwar da hakan take yi yafi alfanun abin da suke yi, tunda a garin konawar su kansu suna shakar hayaki da suke jawo cututtuka da yawa musamman cututtukan da suka danganci numfashi. Su wa'annan mata da yawa hirarrakin da muka yi da su kowanne dalilin da yasa ya fara wannan sana'a, to ɗaya bayan ɗaya dai kusan mata biyar da muka tambaya kowanne daga cikin su magana ta shine dalilin da yasa take yi shine talauci. Dan wasu daga cikin su zaki ga an sun koma gida za su ce miki jikin su yana kaikayi ko kuma numfashin su yana nauyi da daddare in sun kwanta.
Shi kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka cewa yi kamata yayi a zauna domin samo mafitar matsalar, tunda matsalar ta riga ta cin mana.
An tsinci kai to kuma ya zai a rayu da ita a fitar da dabaru da hanyoyi na zamani da kuma wanda manoma ko kuma masana ko kuma mazauna karkara samu mafita ba tare da san sha wahala ba akan wannan al'amura. Jama'a ya za a sami haɗin kai kuma ta yanda za a gudu tare a tsira tare, an ce za a rayu tare da shi, to jama'a gari ko kuma su kwararru da kuma masu kirkire-kirkire ya za a haɗa kai a samu haɗin kai a gudu tare a tsira tare. An jaddada abinda ice na ci gaba da aka samu. Na farko za a zo 2030 ba a rage daga kaso 3 din nan da za aka yi alƙawari na abin da ake fitarwa zuwa kashi 1.5 wato rabin wancan alƙawarin da aka yi. So kowace ƙasa take fitar da wayannan gurbataccen iska din, ana so a fara ganin yaya aka yi alƙawuran nan ina suka je daga 2030 kafin 2050 zuwa 2060 a ce an tafi dungurungun gaba daya, an daina fitar da wata iska da za ta zama barazana ga muhallinmu baki daya, an canza daga itace, an canza daga duk wani nau'i na injina da za su fitar da wannan abu. Shi yasa aka dade jaddadawa da tambishiya cewar gaba daya dukkan kasashen da suka dawo alƙawari za su kori harka ta sarar itace domin girki, domin jindimi ko wani abu makamancin haka.
A nasu bangaren kuma Ibrahim Pam mai sa ido akan harkar dumamar yanayi a Majalisar Dinkin Duniya ya ce shawo kan matsalolin mata yana buƙatar a dama da su a gwamnati ta hanyar ba su dama a siyasance ko kuma ba su manyan makamai.
A yanda tsarin take koyina a duniya shugabancin kasa in ba da mata a kaiwa ba a samun cikon 35 din ma a wannan compromise ne abin da ya kamata su yanzu ana maganin gender equity so ya kamata tsarin zai kai at least don haka al'adara kuma harka ake ganin zai cika ambition na sustainable development so ni a ganina dole sai in za a cika alƙawari da aka faɗa wannan 35 din ma ai ba a kai ba kuma wannan ya zama koma baya wasu maganin development dole a nemi yanda za a kai wannan 35 din ko da ba ta zaɓe ba at least to ganin su appointment da sauran positions masu mahimmanci wanda suna nuna cewa ana iya kai wani tsarin kuma aka kai ga kuma benefits da ake samu na tabbatar cewa gaba ɗaya tattalin arzikin ƙasa yana ƙaruwa.
To kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Gida albishirinki
damar da kika jima kina nema ta samu
sashin Hausa na muryar Amurka ya kammala shiri tsaf na kawo muku shirin na musamman da mata zalla.
Shirin zai rika haska fitila akan gudunmuwar da mata ke badawa a cigaban al'umma, kalubalen da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba.
Shirin zai rika zuwa muku ne kowace ranar Lahadi da karfe 9 da rabi. Kada ku yarda a ba ku labari.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Baby.
kuma lokaci ne na sauraron nasihar malamai albarkacin watan Ramadan.
Garko ni dai Muhammad Rabi'u na rai dan mai sali a birnin Kwanni. Wata Ramadana wato azumi ne wanda Ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiyar shi da al'umma tai tun daga hijirar shi da ya taso daga Makka zuwa Madina bayan shekara biyu. Allah sabaka mai bayanin azumi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alazina qablakum la'allakum tattaquna. Ya ku masu imani hakika an wajabta muku azumi wata Ramadan da shekara kwana 30 ko 31 ba. Saboda haka duk inda musulmi shiga duniya indai ya ji fada karwa manzo Allah ya ji zawo manzo Allah ga duniya to azumin watan Ramadan ya hawa wajibi ya zan wajibi akan ne farilla ne yayi sa rukuni ne a cikin musulunci wanda in mutum ba a sami shi ne saboda ta takace ba da shi ba cikin tayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan azumin ana buƙatar aihi da inda an ga ci an ga wata kai ka gani ko ganin ma an kai garin ku an ga ne ko ku kasa ku an ga gane shi to shikenan sai dai gaba ɗaya sai kai niyya wannan na ni azumin watan Ramadan kwana 30 ko 31 babu shikenan wannan niyyar ta biya buƙata ga duk sauran kwanaki in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ka ci azumin daga in za kuma sai kasa wata niyya. Saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake buƙatar musulmi shi yasa wajibi ne akan shi shi kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani ko ce ibada ta Allah ce amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunanta ce shi azumi na wani azumi kadai ne an ka samu kana haji ibada ce ta Allah haka nan zakka haka nan sallah amma azumi ne kadai aka samu ubangiji tabaraka ta'ala ce as-sawmu li yu'an ajzabi azumi na wani ni ne ke ba Allah da aka sa wannan suka ci ta miyasta Allah ka mu suna azumi karra yace na shi ne ko shi ke bar suka ku kane suka ce abin da yasa ko ci ibada ana magumci ita banda azumi sajjada ana ya duka magumci haka sadaka haka wani dawasi ake kewaya shi an banda azumi shi in ka dan azumi Allah ne an kai mashi saboda shi azumi babu rai cikin sa babu sum adu wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa wajhillahi bai don ajiya ba ko don a gani ko da fadi saboda shi haka azumi shi ke haka Allah tsara shi ana buƙatar aihi inda an ga ci alfijir ya keto za hado rana aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum khairul kalama qala dalla assalamu alaikum
to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amman a takeice.
Tun daga watan Janairu sojojin Ukraine 65 ke wani horo na musamman a sansanin sojan Fort Sill dake jihar Oklahoma a nan Amurka don su iya sarrafa na'urar kariyar makamai mai linzami ta Patriot. Ana sa ran dakarun za su kammala horon a wannan watan na Maris su kuma koma Ukraine domin fara aiki da na'urar. Bisa la'akari da muhimmancin wannan horo, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta haramta ɗaukar hotunan sojojin kuma ta ƙi barin muryar Amurka ta bayyana sunayensu. Amma wakilin muryar Amurka Ostap Yarish ya kai ziyara sansanin Fort Sill don ya shaida horon da dakarun ke yi. Iran za ta iya sarrafa isasshen sinadarin fissile don ƙera bom ɗin nukiliya a ƙasa da makonni biyu. Kuma za ta iya kera makaman nukiliya a cikin watanni a cewar babban jami'in sojan Amurka. Da yake magana da 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Alhamis, babban hafsan hafsoshin sojan kasar Janar Mark Miley ya fadawa 'yan majalisar cewa Amurka ta kudura aniyar hana Iran kera makaman nukiliya. A jiya Alhamis mai shigar da kara na birnin New York ya yi watsi da bukatar da 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Republican suka gabatar a kan ya miƙa takardun da ke da alaƙa da binciken da ya yi a kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump game da biyan dala 130,000 a matsayin toshiyar baki ga wata 'yar fina-finan batsa gabanin zaben shekarar 2016 game da ikirarin da ta yi na cewa Trump ya neme ta. A farkon wannan makon ne ofishin mai shigar da karar na gundumar Manhattan Alvin Bragg ya cikin buƙatar da shugabannin kwamitoci uku a majalisar wakilai suka gabatar a matsayin katsalandan akan ikon jihar New York wanda yin hakan ya saba wa doka.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ga shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatarwa, sai producer mu Salamun Abu da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamati Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.